sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum. Barkanku da kasancewa da mu a wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azzu ce tare da Maryam Daure da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirin mu na hantsi. Yau Juma'a 30 ga watan Yuni na shekara ta 2023. Da fatan ana shan hantsi lafiya. To bayan an sha labaran duniya zamu kawo muku rahoto na musamman a game da irin rawar da mata suke takawa wajen samar da zaman lafiya a cikin al'ummomin su a jihar Plateau Najeriya wacce ta shafa ma da matsalolin tsaro. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin yanayi da muhalli wanda ni Aisha Mu'azzu zan shiri na shirya kuma zan gabatar. Amma yanzu ga Maryam da kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence ya kai wata ziyarar baza ta kasar Ukraine a jiya Alhamis inda ya gana da shugaban na Ukraine Volodymyr Zelensky. Pence shine dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican na farko da ya gana da shugaban na Ukraine a lokacin yakin neman zabe. Nayi imani Amurka ce jagora a kasashe masu kare yancin demokradiya. Abinda Pence ya shaida wa gidan talabijin din NBC News kenan kafar da ta fara bada rahoton ziyarar sa. Ya kara da cewa zuwa nana a matsayina na dan kasa farar hula da samun damar gani da ido irin jarumtakar sojojin Ukraine da ke fafatawa a fagen daga ya sa na kudura aniyar ci gaba da yin kiran samun gagarumin goyen bayan Amurka dan abokan hulɗarmu na Ukraine da sauran kasashe. A halin da ake ciki, Prime Minister kasar Spain Pedro Sanchez na shirin ziyartar Zelensky a Kiev a gobe Asabar yayin da Spain ke shirin karbar ragamar shugabancin kungiyar tarayyar Turai na karba-karba da ake tsawon wata 6-6. Ana sa ran batun sakamakon boran shugaban mayakan Wagner Yevgeny Prigozhin da aka dakatar da kuma gudun hijirarsa zuwa Belarus za su mamaye manyan batutuwa bayan Ukraine a tattaunawar da za a yi a taron kolin NATO na bana a ranakun 11 da 12 ga watan Yuli. Taron zai gudana ne a Vilnius babban birnin Lithuania mai tazarar kilomita 35 daga bakin iyakar sabon mazaunin Prigozhin, abinda ke nuna bukatar karfafa matakan tsaro daga gabashin kasashen kawancen NATO cikin gaggawa. Har yanzu dai ba a san kuma yakan Prigozhin nawa ne za su raka shi zuwa Belarus ba, amma tunanin za su kafa sansani a kusa da yankin ya kawo damuwa sosai a kasashen Lithuania, Latvia da kuma Poland. Dukan waɗannan kasashen sun hada iyaka da Belarus ba tare da bata lokaci ba. Lithuania, Latvia da Estonia sun buƙaci mambobin NATO su karfafa tsaron kasashen su. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla, in an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da kashin labaran na biyu. Kafin nan ga Zainab Babaji da rahoto na musamman a game da yunkurin da mata suke yi na samar da zaman lafiya a Plateau. Zainab, gare ki.
Gani yadda matsalolin tsaro suka addabi al'ummomi daban-daban a Najeriya, a jihar Plateau da ke arewa ta tsakiyar Najeriya mata ne ke yunkurowa don samar da hanyoyin fahimtar juna da zaman lafiya. Karamar hukumar Basa ta sha fama da tashin hankali musamman na tsakanin makiyaya da manoma, lamarin da ya janyo asarar rayuka da dukiyoyi masu dimbin yawa. Jami'an tsaro da sauran hukumomi sun yi iyakacin kokarin su wajen samar da zaman lafiya a yankin, amma mata daga addinai da kabilu daban-daban a karamar hukumar ta Basa suka ce sun gano cewa karfin bindiga ba zai samar musu da zaman lafiya ba. Don haka suka shirya taron tattaunawa da fadakar da juna illoli da rashin fa'ida kan tashin hankali da suka yi shekaru da dama suna fama da shi. Hajiya Rashida Usman Yahaya ita ce shugaban kungiyar mata da ke hankorin zaman lafiya a Basa, wato Basa Women for Peace Initiative. Ta ce sun gaji da yadda ake kashe musu mazaje da yaya, kuma sun yi asarar gidaje da dukiyoyi masu dimbin yawa.
Abin da yake fara janyo rikici ta Plateau shine manoma da makiyaya. farkon shigowa damuna kowa ya sani nan ne fargaban kudin wani dan cikin jihar Plateau State to nayi kira wancan shekara to dan haka shigowar wannan damuna shi ma na sake kira dan ayi hakuri sannan kuma muna cikin fargaba na abin da yake faruwa daga wajajen yankin Basa wato wasu bangare daga Plateau State muna fatan su ma Allah ya sanya zuciyansu ya kawo musu hakuri a cikin zukatansu
ni bayanin cewa yawanci rikicin makiyaya da manoma ne me yake janyo wannan rikici
gaskiya abin da yake janyo wannan rikici rashin hakuri na biyu rashin yafiya na uku kuma bambanci nuna bambancin kabila ko addini shi yake fara kawo wannan rikice-rikice a Plateau State
idan kun gama wannan taron me kike fatan ganin an cimma
gaskiya ina fatan an zo an zauna lafiya an cimma burin abin da ake nema mata su samu kuma abin yi abin dogaro da kansu matasa su samu abin yi because mata da dama suna cikin wahalhali dan mun shiga kauyuka na shiga kauyuka da dama mata suna bukatan taimako akwai marayu akwai widows gauraye sannan kuma akwai wanda masuna da mazan amma tamkar ba su da shi ina roƙon gwamnati da ta taimaka a dubi kukan wa'annan mata kuma ina roƙon gwamnati da ta sa a dubi wannan kungiya mai albarka ina so ba a yankin Basa ba har ya zama all over the Plateau State insha Allah
ita ma Madam Ladi Joseph daga bangaren kabilar Irigwe tace tunda suka fara waɗannan tarurruka sun ga ci gaba sosai saboda tashin hankali yayi sauki sai dai tace har yanzu akwai sauran matsaloli da za a magance
a matan women of peace kan muna kokari a Basa an kuma da mu fara program nan akwai cin gaba akwai zaman lafiya domin mun gan zaman lafiya ta shigo Basa so yanzu still muna kira akwai wuraren da har yanzu makiyayi suna kan shiga gonakin manoma so muna roko muna kiran gwamnati a kira shugabannin Fulani a yi magana da su a danna bar yara kanana suna kiwo domin yara kanana ba za su sai da za su controlin shanunan har yin kauce ma manomi ba so kukan mu mun taru a nan shugabannin mu da sarakunan mu da sauran yan uwan mu Fulani da mu Christian a taimaka a jakunne ƴaƴan mu a taimaka a yi fada a cikin gida domin in an fita kiwo a samu mu yi abin da zai ka zaman lafiya mata ta hanyar sana'o'i da yawa amma ba mu samu inda za mu samu taimako so zan kira gwamnatin Najeriya ko sauran kasashen waje idan akwai hanyar da za a tallafa ma mata gaskiya akwai gwamraye akwai marayu idan ba da taimakon su ba mu a group da mu fara nan ba mu kai wani wurin da mu fara tallafa ba to in an taimaka mana ina ga mata za su samu cin gaba
matan sun kuma gayyato maza musamman shugabannin al'umma da sarakuna don tabbatar da sakon da suka bayar ya isa gun sauran jama'a Shugaban kungiyar miyatti Allah Kautal Hore a jihar Plateau Umar Dakare yace sun yi farin ciki da wannan taro don haka yake roƙon al'umma su yafe wa juna don a samu zaman lafiya.
Ina roƙon Fulani mu na jihar Plateau da Mango gaba daya don Allah abinda aka yi amanta a zo a zauna lafiya. Ko an cuce ka ko ba a cuce ka ba to kasancewa komai mai karewa ne a yi hakuri a zo a zauna lafiya duk shugaban da baya ba da hakuri to nan bai cancanci shugabanci ba ya kamata a dinga yin hakuri da abubuwan da suke faruwa a Najeriya yanzu kullum muna gaya ma Fulani kada su yarda su sa shanu inda ba labi ba kuma Fulani suke yin haka suna yin haka amma gaskiya abin da nake son gwamnati ta gane yawanci fitine-fitinen nan da suke faruwa ba akan labi bane ko barna ne wato son zuciya ne da sigar da siyasa da munafurci da hasada ya cika mutane su yasa wayannan abubuwan suna faruwa amma domin sanu su yi kiyo su yi barna ai suna kira mai anguwa da ardo a sasanta ba so daya ba so biyu ba ba za a taba su fitar da saniya a ce ba ta yi barna ba amma da a ce ai labi ne ko fada akan kiwo ne ai da kullum ana fada akan wani local government wannan ba shi bane abinda yake hada mu daban ne siyasa ne da fitina yake hada mutane da shedan saboda haka a kore wannan a zo a zauna lafiya
Hakimin gundumar Kakek a yankin Rukuba mai martaba Ati Adamu Nyimla yace mata sun yi rawar gani wajen hada kan al'umma
gaskiya akan zaman lafiya wanda ake yi ba mu yi tunani akan cewa ita Basa lakaga mai har akan cewa za mu samu wani katutu shi'an wanda zai shiga muna Basa ba to amma shigawan mata wanda ta shiga akan zaman lafiya mazaje sun yi sun gagara mata sun shiga da sun shiga sai wannan katun shi dan din ya gudu ba mu saki ganin shi a nan Basa ba
sai da abunda muna addu'a mu ba sa a yanzu wansu local governments wanda suna nan a plateau wanda iri wannan shi'an wanda ya shiga basa ko ya fita daga basa ne ya shiga wansu local governments ne din ne ya kamata mu a basa mu yi kokarin mu zai ce wannan local governments wanda suna nan din domin mu ba su irin tafiya wanda mun yi mun kore wannan shedan ne ina ga in mun yi wannan zamu yi taimako sosai a wasu wararen local governments
kenan in na fahimce ka mata suke su ne ginshikin zaman lafiya ba sa a karamar hukumar ba suke nan
mata kware sun yi kokari yanda ya kamata inda yake an yi ba a yi amma za su yi sun yi ba a yi ba an yi ba a yi ba da mata su shiga a cikin zaman lafiya din ya zunu lafiya ta zo nan ba san kokari wanda yana yin tare da su shine a kowanne wata ina kira a Fulani da Sarakuna da Mingoyi kowanne wata so bi a domin akan zaman lafiya dole ne wani lokaci za su muna lafi wani lokaci mu ma za mu musu lafi amma an mun yi Allah zai zo mu gane da juna zaka ga mun sake mun dawo ba za a ji mu a waje kuma ba
shima Ibrahim Suleiman Abdullahi da ya wakilci kungiyar matasa musulmi na Miyango yace za su koma su fadakar da al'umma fa'idar zaman lafiya
a yau matan sun tara mu akan cewa ya za a kawo maslaha tsakanin makiyaya da manoma wanda inji kai labun duk abu ɗaya ne da makiyaya da manoma duka ɗan uwaye to gaskiya mu maza wanda ya tsara da gurin mu wanda dole zamu koma garurukan mu da ƙauyukan mu mu ba su information akan maganar zaman lafiya akan maganar makiyaya makiyaya su shiga su yi ciwo su balabin shanu ba shiga cikin gona ba su kuma manoma in aka yi barna ka dauki doka a hannu a zauna a je hukuma a sasanta domin a zauna lafiya
Shugaban hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa a jihar Plateau Madam Kanen Pamhoro tace za su ci gaba da aikin su na wayar da kan jama'a musamman ma batun zaman lafiya
Na iya nuna ma matan nan tare da mazan da suke nan cewa zaman lafiya yana da tsada idan baka yi shuki a cikin ta ba ko you so into it ba za ka iya ka samu zaman lafiya haka kawai ba balle ma zaman lafiya ya guje mu a Plateau State fiye da shekaru 22 domin mun gani an yi magana da manoma an yi magana da makiyaya an magana da maza an magana da mata an magana da kowa da kowa so wannan maganan abinda muke nema a yau bai shafi mutum daya kawai ba to muna cewa idan mun cinci gaba haka cikin nuna haƙuri cikin nuna ƙauna cikin nuna ruhun yafewa to gaskiya zamu ci nasara a Plateau State kuma wannan abin bai zama wai ya fara a basa zai kare a basa kadai ba mun fara a basa ne wanda ya zama mana mu Rashida ta zama kaman wanda ta zama mai litmus test wanda mutane za su bida kuma gaskiya ina fata sauran mu a Plateau State zamu bi wannan hanya mu kuma kai ga cikakken nasara
Masana daina ta hudubar cewa zaman tattaunawa ita ce babbar mafita kan sabani da ke tsakanin al'umma yayin da hukumomi ke da haƙƙin yin duk mai yiwuwa wajen tsaron lafiyar al'umma da dukiyoyinsu Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
To a gaida Zainab Babaji yanzu ga Maryam da kashi na biyu na labaran duniya Babban jami'in bada agaji na Majalisar Dinkin Duniya Martin Griffiths ya nemi kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya ya tsawaita wa'adin amincewa da ci gaba da gudanar da ayyukan jinƙai da aka dade ana yi da wata 12 ayyukan da ke taimakawa miliyoyin mutane a arewa maso yammacin Siriya daga Turkiya Ana buƙatar izini daga majalisar mai wakilai 15 saboda hukumomin Siriya ba su amince da ayyukan na majalisar ɗinkin duniya ba wanda ke kai kayan agaji da suka hada da abinci da magunguna da matsugunni ga yankunan da ƴan adawa ke iko da su a Siriya tun daga shekarar 2014 a ranar 10 ga watan Yuli ake sa ran wa'adin izinin ayyukan na watanni 6 zai ƙare Rasha da ke hulɗa da Siriya ta dade tana nuna shakku akan buƙatar gudanar da ayyukan tana mai cewa kamata yayi akai agajin jinƙai yankin daga cikin Siriya jakadan Rasha a majalisar ɗinkin duniya Vasily Nebenzia shi ma ya sake bayar da hujjar a jiya Alhamis yana mai cewa ayyukan agajin majalisar ɗinkin duniya sun sabawa ƴancin ƙarfin ikon ƙasar Siriya. Kamfanonin China da na Russia za su zuba jarin sama da dala biliyan 1.4 wajen haƙo sinadarin lithium a Bolivia, ɗaya daga cikin ƙasashen da ke da tarin ma'adinan da ake amfani da shi wajen yin batirin motoci masu amfani da lantarki, a cewar gwamnatin La Paz a yau Juma'a. A wani taro da aka yi, shugaban Bolivia Luis Arce ya faɗi cewa kamfanin Citigroup na China da kamfanin Uranium One na Russia dukansu waɗanda gwamnatin ƙasashen su ke da hannun jari sosai a cikin su za su haɗa hannu da kamfanin YLB mallakar gwamnatin Bolivia don gina cibiyoyin sarrafa sinadarin lithium carbonate guda biyu. Bolivia wacce ke ikirarin ita tafi yawan ma'adinan a duniya a watan Janairu ta sanya hannu akan wata yarjejeniya da kamfanin haɗin gwiwar CBC na China don gina cibiyoyin batirin lithium guda biyu. A cikin wata sanarwa, ma'aikatar makamashin ƙasar ta faɗi cewa kowace daga cikin sabbin cibiyoyin biyu za su iya samar da har kusan tan 25,000 na sinadarin lithium carbonate a duk shekara.
Muryar Daure kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Thomas Toraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, a shagata da wannan faifan.
I'm
Madalla yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 3:20 na dare. Ga shirinmu na gaba. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka mai sauraro. Kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azzam. Ayuwa mai sauraro ya kasance da shirin yanayi da muhalli a makon da ya gabata, inda akalar shirin ta karkata kan cire tallafin man fetur da kuma yadda ya shafi batun sauyin yanayi. Kuma masani akan al'amuran sauyin yanayi Sani Cika Turunkawa yayi mana bayani a game da muhimmancin rage zirga-zirgar motoci wanda wannan cire tallafin mai haifar a Najeriya. To har yanzu dai akan wannan batu na cire tallafin man fetur a Najeriya muke. A mahangar Professor Adamu Idris Tanko na Jami'ar Bayero ta jihar Kano ya ce cire tallafin man fetur din zai sa masana da ƙwararru su fitiro da wasu sabbin hanyoyi na samar da makamashi mai tsafta.
Cire tallafi gaskiya sama a yanayin da yazo na kaman ya duro ne, dole a jama'a ana ta fuskantar matsaloli, kuma a matsalolin nan haka insha Allah dabaru da yawa zaki ga sun bulbulo. Idan aka lura shi harkar makamashi ba abu ne da za a ce kwaya ɗaya bane, za a ga shekarun baya gaskiya an yi amfani da wasu abubuwa na daban wajen samar da makamashi. Ya Allah yadda muke samar da haske ne na gidajenmu, tun daga shi abin da muke kira a cibalba za ka ga an samar manja, man alaidi da sauran mayuka waɗannan kan bada haske na gidaje. Kamar yadda yanzu aka sami wannan matsala ta cire tallafi, aka samu matsatsi fetur din da kake saya kasa da naira 100 yau ya zama wajen 500 har kusan 600, to kaga ana ganin dole matsatsin zai yi wa mutane nauyi, wanda shi zai kawo wasu dabarun. Wace dabara za a yi da mutane da yawa za su sami cinta gomashin wannan, maimakon a ce tsadaru ne kadai suke yi? Ina ganin sai hukumomi sun zo sun shiga cikin ayyuka. Na farko dai ya zamana cewa su hukumomi su nemi dabara ɗaya ko biyu ko uku za su sa jama'a su raja'a akai, kuma a samar da masana da manazarta su bibiyi waɗannan dabaru. Bayan an bibiyi dabarun kuma an gano yadda jama'a za su yi amfani da su, ya zamana cewa an faɗakar jama'a su fahimci yiwuwan haka. A cikin 'yan kwanakin nan mutane suna ganin cewa yadda fetur ya cira ya yi tsada, wasu daga cikin nau'o'i na makamashi su kuma sun yi sauki kadan. Misali iskar gas da mutane suka sani ana amfani da shi wajen harkar girke-girke, sai aka ga shi kuma Allah ya kawo sauki yana saukowa kasa. Sai naga waɗansu sun fitar da dabaru na cewa ga yadda za ka yi amfani da iskar gas ka kunna generator ka, wanda generator da yake amfani da fetur, wanda kaga wannan sai da suka samo da wata na'ura. Na'urar nan za ta yi amfani da gas ne maimakon da fetur. To waɗannan fasahohi da manazarta suka fito da su sai an karɓe su a hukumance, sannan kuma an yaɗa su. Yanzu ne cewa jama'a sun fahimci cewa ga kaza, kuma a sauƙaƙa su domin ta wannan na'ura ba za ta zo da a kyauta ba.
Sannan a wani bangaren kuma Dr. Yahya Ahmad, shugaban wata kungiya mai fafutukar samun ci gaba a fannin yaɗa makamashi mai tsafta, Development Association for Renewable Energy, ya yi na bayani a game da irin gwagwarmayar da yake yi na wayar da kan al'umma akan muhimmancin samun wasu hanyoyi na samar da makamashi.
muna karancin makamashi wato musamman wutar lantarki da kuma dai makamashin amfani da shi a gidajenmu na dahuwa da dai sauransu. Sai muka fara wannan fafutukar na bayyana wa jama'a cewa lalle ba sai mun dogara ko kuma mun kufa kawai kan wato hukumar kasa ta bada wutar lantarki ne fa ba, tun daga mu da isasshen rana wanda man ana zafi gudun ta muke yi mu je mu nemi inuwa karkashin bishiyoyi. To wannan amfani da makamashi daga hasken rana yana da muhimmanci kwarai, da muka ga cewa kuma ba wata fasaha ce mai wuya ba, yanzu fasahan ta nuna sosai ta bayyana, kuma shi yasa za mu yi bayanan jama'a yadda za su yi mallakar wannan fasaha su yi amfani da ita kuma a gida ba tare da sun ƙara kowace wata suna ta biyan kuɗin wuta ko kuma neman yadda za su yi ba in an ɗauke wuta. To da muka fara haka ne kuma muka ga cewa lalle ba matsalar da muke fuskanta kawai kenan ba, akwai wasu matsaloli kuma da suka shafi halin rayuwarmu da na yau da kullum. To ta haka din ne da muke bayyana wannan, muka kuma cewa a fannin girki akwai damuwa sosai musamman a nan arewa wajen samun makamashi, sai ga cewa wasu ma saboda tsadar ice gas dai ba kowa ne ke amfani da gas ba ma, to saboda tsadar ice ma wasu da ledoji din na irin ledan pure water da dai sauran suke konawa ma suna girki da shi, ga hakin da ke fitowa guba ce kuma suna shaka. To shine muka fito da wani rasho murhu ko rasho kuma wanda yake amfani da ice kaliran kiraren ice kawai sun isa a amfani da su wajen girki ba sai ma an siyo itace ba.
Mai sauraro, duka abin da shirin yanayi da muhalli na wannan mako ya kunsa kenan, sai a kasance da mu domin ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. Madalla, yanzu kafin mu karkare shirin ga Maryam ta saki dawowa da labarai amma a takaice.
Tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence ya kai wata ziyarar baza ta kasar Ukraine a jiya Alhamis, inda ya gana da shugaban kasar Volodymyr Zelensky. Pence shine dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican na farko da ya gana da shugaban na Ukraine a lokacin yakin neman zabe. Ana sa ran batun sakamakon boran shugaban mayakan Wagner Yevgeny Prigozhin da aka dakatar da kuma gudun hijirarsa zuwa Belarus za su mamaye manyan batutuwa bayan Ukraine a tattaunawar da za a yi a taron kolin NATO na bana a ranakun 11 da 12 ga watan Yuli. Taron zai gudana ne a Vilnius, babban birnin Lithuania, mai tazarar kilomita 35 daga bakin iyakar sabon mazaunin Prigozhin, abinda ke nuna bukatar karfafa matakan tsaro daga gabashin kasashen kawancen NATO cikin gaggawa. Har yanzu dai ba a san ko mayakan Prigozhin nawa ne za su raka shi zuwa Belarus ba, amma tunanin za su kafa sansani a kusa da yankin ya kawo damuwa sosai a kasashen Lithuania, Latvia da kuma Poland. Babban jami'in ba da agaji na Majalisar Dinkin Duniya Martin Griffiths ya nemi kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya ya tsawaita wa'adin amincewa da ci gaba da gudanar da ayyukan jin kai da aka dade ana yi da wata 12, ayyukan da ke taimakawa miliyoyin mutane a arewa maso yammacin Siriya daga Turkiya. Ana buƙatar izini daga majalisar mai wakilai 15 saboda hukumomin Siriya ba su amince da ayyukan na Majalisar Dinkin Duniya ba, wanda ke kai kayan agaji da suka hada da abinci da magunguna da matsuguni ga yankunan da ƴan adawa ke iko da su a cikin Siriya tun daga shekarar 2014. Kamfanonin China da na Russia za su zuba jarin sama da dala biliyan 1.4 wajen haƙo sinadarin lithium a Bolivia, ɗaya daga cikin kasashen da ke da tarin ma'adinan da ake amfani da shi wajen yin batirin motoci masu amfani da lantarki, a cewar gwamnatin La Paz a yau Juma'a. A wani taro da aka yi, shugaban Bolivia Luis Arce ya faɗi cewa kamfanin Citigo na China da kamfanin Uranium na Russia.
To masu sauraro, da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na hanti a yau. Sai zuwa can an jima da la'asar da izinin Allah ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa, sai producer mu Jumbe Hazan Hamza da injiniyanmu Bob Bass, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ne lafiya. Ma'assalam.